kuma abinda muke fada kamar yadda muka ambata cewa ƴan bandits abin da ya samar da su sune ƴan sakai wanda bai gaya ma hakan ba to ba shakka bai san abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba ƴan bandits suka wato ƴan sakai nan da aka kirkiro kawai domin a yaki kabila to wannan ƴan sakan sune ba shakka suka haddasa wannan ta'addanci su suka haddasa wannan bandits su suka kai ga samar da bandits sannan kuma ba su kariri ba akwai wasu waye ne suka taimaka a wajen samar da bandits akwai wani babban doctor a jami'ar Usmanu Danfode wanda ya laccoci wato Dr. Murtala Allah saka mai da alkhairi yayi bincike na kokon game da abin da ya shafi bandits kuma cikin binciken sa ya gano ababin da suka samar da bandits da yawa wanda kuma wannan lecture yana da ke kowa ya same ta yayi ta turanci yayi ta Hausa kuma ya fije a kafafin yada labarai na jihar Sokoto an yi hira da shi kuma mutane sun saurare shi wannan lecture tana da kyau ta Dr. Murtala Allah saka mai da alkhairi yayi iya abin da yake domin ya fadi dalilan da suka sa wannan bandits suka samu aka samar da bandits digangan ne aka samar da su sannan kuma miyagun ayyuka na wasu mutane kamar ƴan sakai su suka samar da su bayan su akwai miyagun sarakunan gargajiya sun bada contribution kwarai da gaske a wajen samar da bandits a arewacin Najeriya miyagun jami'an tsaro ƴan sanda da dama sun bada contribution a wajen samar da bandits a arewacin Najeriya miyagun alkalai sun samar da wato sun bada contribution a wajen samar da ƴan bandits a arewacin Najeriya haka miyagun sarakunan Fulani a ce sarkin Fulani a ce Arɗo a ce wani chairman a ce wani Dikko mafi yawan su ma kansu sun bada contribution a wajen samar da wato ƴan ta'adda samar da bandits a arewacin Najeriya wanda wa'annan ababin da kuka ji na lissafa muku daga sarakuna zuwa nan to ya ba shakka wanda bai gaya ma su ne suka bai da contribution a wajen samar da wa'annan ƴan ta'adda ba lalle bai sa abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba je tun daga sarakunan gargajiya ba sarakin gargajiya ake hadawa da shi ya je ya kama cin kudin Bafulatani ya kama yaudararsa ya kama cin amanarsa ya hada da ƴan sandar jami'an tsaro su rinka cin Bafulatani kudi yana sai da dabbobi na kawo mai yana cin har sai sun kare mai dabbobin shi ko daga nan karshe ya ga ba abin da ya kamata illa shi ma kawai ya dauki bindiga domin ya je ya ta'addanci wanda wannan an yi shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba mun yi wannan kes da sarakunan gargajiya tun daga jihar Sokoto jihar Zamfara jihar Kebbi ba inda ba a samu irin wannan case ba kuma aka yi wannan case kuma aka gani inda basarake yake cin amanar Bafulatani daji yasa ya rinka sare dabbobinsa ya kawo masa ya ci amanarsa ya zalunce shi wanda kuma wannan zai sa shi Bafulatani har zuciyarsa ta bushe haka abin da ya shafi jami'an tsaro su ma kansu ƴan sanda suna da wannan akwai ɗan sandan da haihuwa ne ake masa kawai sai ka ji yana ba ɗan uwansa shawara ni fa a haihamin bana da ragon suna bana da kaza sai ka ji kawai ɗan uwansa ya ce mai ka je ka samu ni Bafulatani mana ka kamo saboda su Fulani saboda arzikin da a gare su dukiyar da a gare su kuma da fulakun da a gare su da kunyar da ke gare su suna jin kunya a ji an ce an kama shi an je an tsare shi su ko jami'an tsaron sun gane hakan saboda ka ko mutum bai da layi sai suke tsare shi za su yi don me wai don ya ba su kuɗi saboda ka da an ce za a tsare shi sai ce to nawa sai nemi a ba da beli na za a ba da beli sai a kintiba masa kuɗaɗe sai ɗauko ya ba su a domin kar dai a tsare shi to haka ƴan sanda suke wa Fulani ɗaya bayan ɗaya akwai kisa-kisai da yawa ba mu da lokacin da za mu kawo muku waɗannan misalai da yawa amma zan kawo muku misalin koda guda biyu ne akwai wani Bafulatani a yankin Bena wanda wani abu ne ya hada shi tsakaninsa da dan uwansa shakikinsa ba wani abu ne mai abin kawai rigima ce ta cikin gida amma sai gashi ta kai su ga alkali ko kuma ta kai su ga ƴan sanda su ko ƴan sanda suka hada da alkali aka je har ga waje alkali tsakanin ƴan sandan da alkalin suka kama cin dama da suka fahimci hillanin ga wanda ke da arziki ga wanda shi kuma arzikinsa baya da yawa sai suka maida hankali ga shi mai arzikin suka kama cinsa ya kama sai da dabbobinsa sai da ya sai da dabbobinsa ranar da saura ɗaya ita kare da saura ya zo ya iske mahaifiyarsa ya ce to mutane nan sun kai ni ƙarshe sun sai sun sa na sai da dabbobi na duka na sai she su kuma gashi yanzu guda ce a da saura kuma dole yanzu kuma kaji abin da suka azo mini saboda ka zan sai sheta in ni sai sheta ni kai musu wallahi bindiga zan dauka in shiga daji ni ma haka ko ta faru yaje ya sai da wannan shanuwar yaje kai ma ƴan sandan ya kai ma wa'annan alqalan suka canye ta shi ku ya dau bindiga ya tafi wallahi ta'ala lamu ba sani bai zina da rayuwa ko bai da rayuwa wanda shi na san shi tun kurciya dan na san shi wannan abin da wannan misali na daya ne misali na biyu akwai ne bufatini da aka koro daga nan zamfara wanda ana ce masa Abdullahi kuma kyan bandi suka koro shi sun kashe mai dan uwa sun sace mai dabbobi gaba daya yanzu dabbobin da ya dogara da su ba da ko guda a hannunsa sai rasa inda zai sa kai ne sai yake bari ya je yankin riba domin yayi kiyo yankin bena ma sai je yankin bena sai ya domin yayi noma sai ya samu wuri ya kama noma a wannan shekara Allah ya taimake shi ya noma buhu 60 wannan buhu 60 da ya noma sai ya ce bari ya zo cikin gari riba ya samu su fulani ya samu hulɗa da su anan cikin riba wanda ke kyan kasuwa ne sai ce to zai zo yayi kasuwanci ya fara kasuwanci tunda yanzu babu shanu zai dawo cikin riba ya kama kasuwanci sai ya zo ya kama shago anan cikin riba yana kama shago sai kuma akwai wani wato wata kabila ba mu sani ba ko ba dakare ne ko ba haushe ne ko ba wane ne dai ne wata dai kabila ba fulani ne ba sai ya zo sai ya dauko hasada ya aza tsakanin sa da shi yaga wannan ba fulani ya kama shago kuma yanzu zai je ya sai da dawar sa ya zo ya sa kaya a cikin shi ko bai da jarin nan domin buhu 60 ne zai sai da buhu 30 ya zo ya sa cikin shagon nan nashi ya zo jarin buhu 30 shi wannan bahaushin ko wannan badakarin ko wannan kabila dai ko wane ne bai da wannan jari wannan tassa kawai sai ya kokarin sai ya hada da kyan sanda yace a zo da Allah ga wannan bafratini ya sai da abun gansa dawarsa yana da kudi masu yawa a kama shi duk abin da suka samu a zo a raba kuma shi da kyan sanda saboda dama abokin su ne suka zo kuma suka kama shi kamin su kama shi kane ne suka fara kamawa karshe kuma sai ya zo shi kuma ya sai da dawar ko kasuwar ma bai shiga ba da kudin nan sai suka kama shi suka kai cikin daji suka goda masa gawawwaki suka ce dus fulani ne wayanda suka kashi saboda ka shi ma kashe shi za su yi babulatin su ya tsorata hankalin sa ya tashi suka ce lalle kashe ka za mu yi ya firgita sai suka ce amma abu daya ne in kana iyawa za ka ba mu 210,000 wa 220,000 in ka ba mu 220,000 to wannan za mu sake ka yace wallahi baye da su suka ce to karshe abin da za mu yi maka 200,000 ne yace to 200,000 ai bai da su yanzu wayennan da aka hannu sa su ko wayanda ke ga hannu sa yanzu 290,000 ne suka ce ai wayennan su riga sun zama namu yace to don Allah wallahi bai da su wasu in ba su ba sai kuma sauran dawa ta da ya bari buhu 30 tuna 60 ya sai da 30 sai suka ce to ka je ka sai da wannan ka zo ka hada da wayanga da muka amshe gare gare ka yanzu mun yadda yanzu sai ka kawo mana kenan 210,000 in kai wannan shi dai zai sa mu sake ka yace to yanzu a sake shi ya je ya sai suwa ya kawo musu sai suka ce ina cikin daji fa yace suka ce ba mu sakin ka sai dai ka kira wani can ya je ya sai da dawar in ya sai suwa sai mu hada mai inda zai kawo mana kudin sannan ka abun ga sannan mu sake ka yace to wallahi bai da shi aka buga yace bai da suka ce to yanzu zamu je da kai zuru zamu sake ka amma kaka wadi cewa kama ka mun kai kaka wada ma ugan mu kaka wada ma babban mu kawai dai ka zo kawai zamu sake ka ka je ka sai suwa ranar kasuwar ribar Monday sai ka kawo muna wayannan kudin yace to yayi da akai haka da shi aka shirya da shi aka zo aka sake shi yaje ya sai zai sai da wannan dawar sai wasu daga cikin fulanin da ke nan wannan gurin suka ji abin da ke gudana sai suka kira ni suka gaya mini ga abin da ke faruwa sai nake to in yaushe za su zo su karbi wannan kudin 210,000 sai suka ce ranar kasuwar riba aka aje da shi sai nake to ku dan jira ni kira AIG na wannan lokacin zone 10 tambar yabo wanda shine AIG a wannan lokacin dan yabo na shine AIG na kyan sanda a wannan lokacin ni kira shi tambar yabo ni gaya masa abin da ke faruwa yace mini ina nake ina masallacin juma'a yayi kokarin kuma yaje ya same ni a wannan gurin muka zauna ni karanta masa abin da ke faruwa yake mu rubuta petition cewa ga kyan sanda sai kidnapping dan uwan mu muka sa aka rubuta petition aka kai masa ya bada kyan sanda a wannan ranar da aka ce za a bada kudin aka je aka kamo wayannan kyan sandar aka kai su a birnin Sokoto a AIG office aka je aka tsare su a wannan gurin aka ko bayan an sun karbi kudin fa da kudi a hannu hardwise aka kamo su da wayannan kudin da 210,000 suka zo da su nan kyan uwansu suka biyo kuma suna bukatar a bayar da su beli suka same ni suka samu duk wani wanda ake samu muka ce lalle ba za a bada ba su beli ba sai an hukunta su a ƙarshe suka je suka shirya da ƴan sandan da ke aka ba su tsare wa'annan mutane. Shi yaji ya je Abuja, kami ya dawo kawai an shirya da su, suka bayar da 500,000 ga wa'annan ƴan sandan da ke tsare wa'annan mutane. Aka sake wa'annan ƴan sandan, ba an sake su, yaji ya dawo aka kamo wa'annan mutanen ƴan sandan da suka sake su. Bayan an kamo su, sai gashi wato matan su sun zo suna roƙon AIG don Allah a sake su, sunna kaza da kaza, kuma haka akai aka sake su. Amma AIG abun da yayi shine ya kore wa'annan ƴan sandan daga aiki. Aka rubuta takarda aka kore su gaba ɗayan su, su mutum biyar ne aka kore su daga aiki. Wanda wannan abun da ya faru ya nuna ma kai tsaye wato hadda ƴan sanda akwai baragurbin da suka haddasa kidnapping a Nigeria.